Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da radio a amfani sarauniya da kuma niya duka a Niger. A can kuma sai ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 3 ga watan Janairu shekarar 2018, a wannan ranar ce muke maganar siyasa da shugabanci na gari, inda zamu tattauna akan jawabin shugaba Buhari na wannan sabuwar shekara ta 2018.
Some of our compatriots chose this period to inflict severe hardship on us all.
Shugaban ya fara jawabin nasa na kusan minti 24 da jajantawa al'ummar Najeriya kan karancin man fetur da ake fama da shi. Yana mai alwashin sanya kafar wando daya da waɗanda suka haddasa matsala.
Gaskiya mu a Najeriya mun ga abubuwa daban-daban a shekarar bara. Kaga dai talaka yayi fama da yunwa ga kalatacciyar fatara. Su kuwa masu mukaman da suka yi miki-miki akan mada fin iko suka dinga kundin a kududdufin naira.
To haka zalika zamu tattauna da Abdulmumini Jibrin akan magana su ta kaddama a majalisar wakilai ta Najeriya, inda ya bayyana mana cewa sun gana da shugaba Muhammadu Buhari, inda muka nemi mu ji shin yaya suka yi. Akwai kuma
akwai amsoshin tambayar da muka wa masu sauraro a shafukanmu na Facebook da Twitter da ma Instagram. Daga ƙarshe zamu tattauna da mai fashin baki lauya Aliyu Abdullahi.
To yanzu bari mu fara da tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Muka ce, me kuke tsammanin mura daga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya cikin sabuwar shekarar nan ta 2018?
Sakon farko ya fito daga Shehu Adamu Rajau, yace kwanciyar hankali, zaman lafiya, saukin rayuwa da kuma walwala su ne abubuwan da nake son ganin al'ummar Najeriya sun mora a wannan shekara ta 2018 da muka shiga, domin ba zan yi son kai ba in ce ni kadai, kowa da kowa ina son ya samu saukin rayuwa, a daina shan wahalar kamar yadda aka sha a 2017.
Sai Umar Adamu Katagun yace, salam filin yau da gobe. Ni dai babban abinda nake so na mura a gwamnatin shugaba Buhari bai wuce abubuwa biyu ba. Da farko dai akwai son kyautatawa zaman lafiya da kuma samun saukin rayuwar yau da kullum.
Shi ko Adamu Aliyu Tela Gurum da Ibrahim Ango da Ibrahim Musa suka ce assalam yau da gobe. Abinda matasan Najeriya suke bukata a wannan shekara ta 2018 a gwamnatin Buhari bai wuce samar mana da guraren aiki wadda zamu dogara da kawunanmu ba, ba mu dinga hangen wani ba, sannan a bunƙasa mana harkan ilimi, kuma a sauƙaƙa ta yadda dan talaka zai iya samun halin yin karatun, domin talakan ba wai bai da kunyar daukan karatun bane, rashin samun salama ne.
To sai kuma Mansur Babauro na faɗa yace, salamu yau da gobe. A tabbatar da tsaro ga al'ummar kasa, sannan a sama wa matasa aikin yi, sannan a inganta albashin ma'aikata ta kowane fanni, a tallafa wa harkar kasuwanci ta hanyar zuba jari, sannan a tallafa wa harkar noma da harkar lafiya, a inganta kuma ayyukan masana'antu.
Shi ko Sadis Energy Tandari Fatuskum yace, yau da gobe. Mu dai matasa babban matsalar mu shine rashin aikin yi. Fatan mu shine wannan gwamnati za ta mai da hankali wajen samar wa matasa aikin yi da kayan more rayuwa.
Sai kuma Yahaya Damno Azar yace, a zahirin gaskiya bamu cewa komai duba da yadda gwamnati har zuwa yanzu bata cika uku wato shekaru kenan bata cika uku daga cikin tar bata cika uku daga cikin tarin alƙawuran da ta dauka wa talaka bata daukar mana ba a lokacin campaign
haka sai kuma ga zalim Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe na rufe idanu na biyu banga kyawun makafta ba daga lokacin da na kalli da ma sauraron jawabin shugaba Buhari na sabuwar shekara na fidda rayuwata daga tsammanin wani abin kirki daga wannan gwamnati saboda rashin tsari da ma tunkarar ainihin matsalar da ke damun ƴan ƙasa daga shugaban
sai kuma Adamu Abacha Macina yace yau da gobe abubuwan ci gaba wanda mu al'umman Najeriya muke tsammanin zamu mura a wannan shekara ta 2018 a cikin mulkin shugaba Muhammadu Buhari sune samun sabbin hanyoyin kwalta da sa shugaban kasar mu Muhammadu Buhari ya bada kwangilar su a sassan kasar da kuma samun taimakon takin zamani na noma ga manoman kasar don ƙara haɓaka harkar noman rani da kuma na damuna wanda zai sa noma abincin da zai wadace ƙasar mu Najeriya har ma mu fitar da shi ƙetare da kuma samun ayyukan yi ga matasa Allah ya sa mu dace
amin summa amin shi ko Abubakar Kawu Girgir yace duk da dai jawabin sa da yayi na shiga sabuwar shekarar 2018 bai tabo bangaren matasa ba har ya gama jawabin sa muna fatan matasa za su ga sauyin a wannan shekara musamman ma ta bangaren samar musu da ayyukan yi
Abdul Qadir Usman Muhammad Fari yace salam yau da gobe fatan mu Buhari ya inganta mana makarantun mu da ƙarin tsaro a ƙasa da kuma abubuwan more rayuwa
shi kuma Nazifi Nura yace salam yau da gobe a gaskiya mu ƴan Najeriya muna tsammanin shugaba Baba Buhari wanda talakawa ne suka zabe shi a wannan shekara zai share mana hawaye daga matsalolin da muke fama da su da ya kama daga fannin ilimi da matsalar man fetur da matsalar rashin aikin yi ga matasa mun san yana kokarin fannin tsaro amma muna son ya ƙara ƙaimi
Ibrahim Abba yace ayyukan rayawa da kuma ci gaban ƙasa da kwanciyar hankali kamar yadda ya faɗa a cikin jawabin shi na sabuwar shekara
shi kuma Sale Rukna Bamu yace ya bada ilimi kyauta ga talakawa da kuma maida wutar lantarki ga hannun gwamnati ku tashi lafiya
Ukashi Abdulsalam Koko yace tsammanin mu ga gwamnatin shugaba Buhari a cikin wannan shekara ta 2018 shine samun al'ummar ƙasa abubuwan more rayuwa musamman mu matasa muna buƙatar aikin yi ganin irin yadda dimbin matasa suke zauna ba aikin yi
Isuwin Diyalla Faki yace fata na gari Lamiri Allah ka tabbatar da dukkan muhimman abubuwan da shugaba ya furta a jawabin sa na sabuwar shekara amin
Sai Rulwani Ibrahim London Uba yace samar da aikin yi ga matasa da kuma sauransu
Ikon Allah shi kuma Zayyan Bello Goranyo yace fatan mu a wannan shekara shine Buhari karma ya bata lokacinsa wajen wani bincike mara amfani gare shi face ya gyara tsaron ƙasa da abubuwan more rayuwa a ƙasa ta Najeriya
to Allah ya sa haka amin
amin summa amin
mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni
to kabar kamar yadda muka ce wa masu sauraro Usman ya tattauna da Abdul Mumin Jibril da suke takaddama da majalisar wakilai ta Najeriya bayan dakatar da shi da suka yi inda a yanzu haka ya tabbatar mana da cewa shugaba Buhari ya kira shi sun gana
Aje Abdul Mumin barka da warhaka
barkanmu dai ma Usman
yawa ayyuka ya kwana da yawa
alhamdulillah mun gode Allah
dama kwanaki mun ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira ka shin me ya faru ne zaka iya ba mu labarin abin da ya faru
alhamdulillah ya ji mashi bayan ka sa ya saurare ni bare da gaske a bayan shashan lokaci da abin da zamu ce sai dai Allah ya saka masa da alheri mun tattauna abubuwan da ya shafi siyasar kasa gaba da siyasar Kano abubuwan da ya shafi harkar ci gaban kasa tattalin arzikin kasa da harkar kasafin kuɗi da kuma dai abubuwan da ya shafi zancen dakatar da ni da mazaɓa tare da aka yi da majalisar wakilai
to a wannan dakatarwar yanzu tsawon lokacin da ta dauka naga ka dauke lauyoyi kai waye duka sun kasance cin nasara ne ina abun yake tijewa ne
to Allah ya saka mu da alheri ba Usman da kai wannan kara da muka shiga a kaida ake kama ta yawa a yanzu mutane ko kuma cin da ce ai tambaya ne muka kai hukuma kotu ta gaya mana abu su dokan kasa majalisar wakilai tana da wannan karfin ta dakatar da majalisa da babansa na tsawon lokaci irin wannan kwana 180 nan kwana 180 nan ya wuce gaba da yanzu wajen wata 16 to mun shiga da tsara kotu in ka kula shi a sanata inda ne ya kawo nashi ya shiga da nashi karan bayan wajen wata 7 mu mun shiga da namu kuma daga cikin wajen wata 2 aka yanke masa hukunci da ya koma majalisa to mu ba muna cewa akwai matsala ne a kotun Najeriya ko mun imani da cewa za su mana adalci
ka koma majalisa to yanzu akai nasara ka koma zaka ci gaba da bayanin fadar gaskiya Abdulmumin Jibril mun gode kwarai da ka samu tattauna da shirin yau da gobe shirin matasa
Masha Allah Masha Allah Masha Allah ni wannan gode Usman na gode na gode Allah ya saka dace
Amin amin to kin ji yadda ko ince masu sauraro sun ji yanda muka dan tattauna da shi saboda ran Alhamis din can da ta huce ne suka gana din to kin ga kuma dama a cikin yau da gobe mun taba hira da shi akan matsalan nan wanda karshe muka ce to bari mu ji yaya suka yi da shi shugaban sun gana sai mu ce to Allah ya
sa mu yi fashin baki ko daidai da
to Allah ya sa a shiga tsakani da kyau da kyau
amin amin
to sai kuma mu je ga dan iya domin ko shi ma ya hadu da Isa Lawan na Ikare yace yana fara sako ga matasan Najeriya game da wannan sabuwar shekara
A gida yau ma dan iya iske ni dan mu yi hira yace na ikar barkan mu da shiga sabuwar shekara nace yauwa dai dan iya ya muka ji da wannan marra yace to sai godiya ga Allah ubangijin da kan magance mana dukkanin wata lalura don ka san gaskiya mu a Najeriya mun ga abubuwa daban-daban a shekarar bara kaga dai talaka yayi fama da yunwa ga kalatacciyar fatara su kuwa masu mukaman da suka yi kimiki akan madafin iko suka dinga kundun-kundun a kududdufin nera ga kuma tsabar tsananin tsamin tsaro a wasu sassan kasar karara sanan tsadar man fetur kuma tazo a ƙarshen shekarar ta hana wasu ma ziyara ko da yake dai kuma naji shugaban kasa na bana za a yi gyaran da ƴan kasa za su dara nace to dan iya Allah dai ya sa banan tafi ba da dadi musamman ma ganin zaben shugabanni a wannan kasa na nan tafi a baɗi don ka san irin wannan shekara ta jajibirin zabe ne ƴan siyasa kan fito da kuɗi su dinga yayyafin kuɗin suna lullube talakawa da kaudi duk inda talakawa suka gayyace su zuwa wani taro sai su zo a guje cikin nishadi sai idan sun lashe zabe ne sai su yada talaka a cikin gayyar sodi har ma idan ana neman wani dauki ko san ganin su sai kaga suna ta wani fadi shi kuwa talaka sun bashi cikin wani hali yana ta fama da radadi don haka dai a daidai lokacin da muka zo sabo shekara dole in yi ma talakan kasa ta gargadi cewa kada dai bari ƴan siyasa ko ƴan bani na iya su yi mai mummunan nadi dan iya ce to ni dai fata na a wannan sabuwar shekara shine Allah ya fidda mu daga kowane irin mummunan yanayi ya sa mu samu sanadin sakawa cikin kyakkyawan sauyi ko da yake dai kuma dole sai talaka da matashi sun guji kwadayi kowane dan kasa kuma ya iya bakin shi wajen yada karerai su kuwa shugabanni sai mu yi addu'ar Allah dai ya saka musu tausayi ya raba mu da waɗanda ke ta hankoran ganin sun maida mu bayi waɗanda ba su da burin da ya wuce barin mu cikin juyayi saboda yadda sukan bar ƴaƴan mu da mu kan mu babu ilimi sai galbaro da gantali akan titi layi layi a maimakon samar mana ingantaccen ilimi da sauran sana'o'in da zamu samu aikin yi ta yadda kowane dan kasa zai shiga jerin mutanen da duniya ke yayi
dan yaman ya
hayi mana yanzu kuma bari mu yi tumfada da rahoton wakilin mu Nasiru Adamu Al-Hikaya game da jawabin shugaban Najeriya Buhari a farkon shekarar nan ta 2018
haka
Some of our compatriots chose this period to inflict severe hardship on us all.
Shugaban ya fara jawabin nasa na kusan minti 24 da jajanta al'ummar Najeriya kan karancin man fetur da ake fama da shi. Yana mai alwashin sanya kafar wando daya da waɗanda suka haddasa matsala. Wani abu da shugaban ya tabo shine tabbatar da titin jirgin ƙasa ya karaɗe Najeriya kama daga Lagos har Kano da kammala aikin tagwayen hanya da yada da sake shimfiɗa ta Abuja Kaduna zuwa Kano. Gaggarar ministan ayyuka Baba Shehuri.
Kuma gyaran da za a yi ba yadda ma aka yi shi da ba dole a samu yadda za a gyara shi ya jima. Kaga yanzu ana magana za a yi shulla na hanyar wanda da kuma gravel ne yake zubarwa amma yanzu concrete ne za a yi. Kuma kilomita wajen 400 da wani abu.
Wata wutar lantarki shugaban ya ce an tsallake megawatt 5,000 da yanzu ya ce mutane sun san an samu sauyi hakanan za a kammala aikin wutar Mambila mai megawatt 3,000 zuwa 2,023 da wannan ke kara tabbatar da hasashen shugaban zai sake neman takara 2019 in Allah ya kai mu. Shugaba Buhari ya nanata cewa tsaro na kan gaba alƙawuran gwamnatinsa da nuna gwamnatin ta murƙushe Boko Haram in kadai bai yadda ake samun hararen kwantan bauna da ya ce al'adar yaƙi da ta'addanci ne a dukkan duniya. Yana mai bada misali da ƙasashen Turai.
Nigerians can be very impatient and want to improve our conditions faster than may be possible.
Shugaban ya nuna 'yan Najeriya ka iya zama marasa haƙuri kan sauya fasalin tsarin mulkin ƙasa da ya ce tsarin gwamnati da aka aro dole ne a riƙe masa kwaskwarima lokaci zuwa lokaci. Tunda Najeriya ta taɓa aro tsarin shugaba da firaminista ma aka jingine. Ambasada Haruna Garba ya goyi bayan wannan matsaya da nuna ya dace a duba ɓangaren girman yanki wajen samun wakilci a majalisa.
A lokacin da muke zuwa Federation account a raba kuɗi da za a yi na Najeriya aka ce a raba yawan mutane land area. Abubuwa ne daban-daban amma a wata siyasa in yanzu wani bangare nan baka misali yanzu jihar Kano kana da wajen mutane 17 million ka dauki senators guda uku ka ba su ka dauki mutumin da yake Abia na population of 1.3 million ka ce senators uku din yana garin kaman ba kyauta ba a Amerika fa sanin ka ne sani na a wani jiha za ka samu suna da veto power ma saboda yawan mutane su yau Lagos da Kano da Port Harcourt idan suka faɗi magana ya kamata a ce magana ce wanda yake ba wanda zai kada su.
Karshe shugaban ya buƙaci 'yan Najeriya su kauce wa cusa ƙabilanci da addini a lamuran siyasa. Nasura da Mali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To mun gode Nasura, wannan shine shimfiɗar tattaunawa da zamu da Barista Aliyu Abdullahi amma kafin sannan bari mu dan samu mu numfasa cikin san rai dangin gore
sai mana. So, sai kuma yanzu kamar da muka ce mu je ga shi mai fashin bakin al'amuran yau da kullum lauya Abdullahi Aliyu Abdullahi barka da warhaka.
Barka da warhaka.
Barkamu da warhaka kuma barkamu da sabuwar shekara mansabara da hasashe.
Yawwa barka ka dai.
Mun gode sosai Allah Ubangiji ya sada mu da alheranta ya raba mu da sharin da ke cikin ta gaba ɗayan mu duka duniya.
Amin amin.
Yawwa to kaji ka saurari jawabin shugaba Muhammadu Buhari da
na saurara na karanta na saurara tsoron da aka yi tsoron da yayi jawabin kuma ya zama na saurari dan sharhin da aka yi.
To me zaka ce mana akan wannan jawabi? Yan Najeriya mutane da yawa a cikin sakonnin da muka karanta sun yi kukan cewa sun ji jiki fa a shekarar 2017
musamman da rashin aiki.
Yawa rashin aikin yin matasa da maganan ilimi da akwai abubuwa da yawa da gaskiya sun gugguba su sosai so kuma sun yi magana akai. Wasu kuma suna fatan alheri da fatan samun canji a wannan yanayi. Shi kuma shugaba Muhammadu Buhari a jawabinsa ka kamanta ce 'yan Najeriya fa sukan iya kasancewa kuma marasa haƙuri wani lokaci.
Ga kwaɗayi ga rashin haƙuri.
Yawwa to yayi wannan magana to me zaka ce da farko?
farko ne a duk lokacin da shugabanni suke jawabi dama akan samu fassara wasu za su duba ina ne me wannan jawabi ya kunta ne kuma abin yabawa ne kuma abin kunshewa a cikin irin wannan jawabai ni zai iya ce maka a cikin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau kan rage wannan wato shugabanci a cikin jawabin shi na rantsarwa ina ganin ba ƙara samun jawabi ingantacce wanda na fahimta ba kaman na wannan sabuwar shekara abin da yasa na faɗi haka idan ka duba jawabin shi ya taba komai na abin da yake damun kasar nan da kuma abin da gwamnatin shi ke yi da kuma take shirin kaddamarwa daga nan har zuwa ƙarshen wannan ita gwamnati har ma idan har an samu dama ci gaba fiye da wannan shekaru batun aiki da na matasa ake magana cewa kawan ba a yi magana ya yi magana shi magana jawabi sai ka bi shi dan dadalla ka dubi shi shugaba Muhammadu Buhari mutum ne zai yi magana kaɗan amma me manufa sosai yana kunshe da manufofi daban-daban ka ga a fannin wato infrastructure aiki na da yake raya kasa ya yi kyakkyawar jawabi a wurin nan ya faɗi abin da gwamnatin shi take yi na jajjawo ayyukan inganta kasa wanda shi wannan ayyukan inganta ko kuma raya kasa shi ne zai jawo wato aiki wa matasan kasan nan in ba a yi wannan manyan ayyukan ba harkan wato titin kwalta wato wuta na ƙasa harkan jirgin ƙasa in aka yi shi na ɗaya zai jawo a fadar bayan aikin da za a samar directly akwai wato masu hannu da shiga daga ƙasashen duniya wanda za su zo su sa hannu jari a ƙasa wannan ma zai jawo ayyuka sosai saboda ba wanda zai kawo kuɗi a ƙasar Najeriya idan yau aka ce ma wutar lantarki ba a ka inganta ba ko aka ce ma ba hanyoyi na bi ko aka ce maka duk waɗannan abubuwan na more rayuwa ba a samar da su ba ba wanda za ku kawo wannan wato investment din su a ƙasar Najeriya ko da haka komai abin shi yasa yake ɗan Najeriya akwai inda ya yi maganar rashin haƙuri na mutanen Najeriya abin da yasa kuma ya yi wannan magana ba komai ba ne saboda masu wato kiraye-kiraye koke-koke na cewa a sake sabon fasali na ƙasar mulkin ƙasar nan yake a da can da farko mun gwada parliamentary system wato wannan shirin na shugabancin
shugaba
mun gwada shi muka ga bai daidai ba muka koma wannan presidential system ɗin to kuma ke ƙasashen da suke irin wannan salon mulkin sai da suka samu shekaru ɗaruruwa kan su gane kan salon wannan mulkin me yasa ba za mu ba wa wannan salon mulkin lokaci ba duk da yake ya yarda cewa irin wannan salon mulki ana kashe kuɗi yana zuwa yana tattare da wato kashe kuɗi da almubazzaranci da kuma cin hanci da rasawa wanda yake ƙoƙarin ya magance duk waɗannan abubuwa amma yace dole ne a yi mace ɗan Najeriya su kasance masu haƙuri su duba su gani yake kuma ba salon mulkin ba ne yake da matsala amma tsarin ne kuma tsarin abin da yake nufi da tsari a nan a iya fahimta ta wato mutane saboda mutane su ne process su ne tsari idan an koma kowane irin salon mulki aka koma su waye ne da su shugabanci wannan salon mulki ko wannan tsarin da za a sake yi ai mutanen Najeriya ne kuma shugabannin da muke da su yanzu din su ne za su ci gaba da wannan shugabantar ya za a yi tunanin cewa za ta sake gani ba za ta yi kasa a tsaye ba to shi yasa yin kiraye cewa
to amma barista
ya san cewa tsammani yana da yawa
tsammani da yawa amma barista abinda nike son mu gane ko kuma talaka su ji yanzu haka ka san wai an ce in maciji ya sare ka bakin tsamma sai ka gode in ka fada ruwa aka miko takobi sai ka rike talakawan Najeriya suna kuka ba dan kadan ba na cewa suna cikin kuncin rayuwa sun fi son su fara ganin wai abu a ƙasa ƙasa na matakin ƙasa ƙasa wanda za a dan
kan
musu yawa su dan samu shimfida da za su dan ji taushin sun dan taka kafin a je ga canza musu a ce bari ai muku gado a kawo muku hadda fulu su fara ganin ko ƴar tabarma ce haka
kuma wasu na cewa rashin godiya Allah ne shimfida ai tana nan amma kuma matasan ba sa gani
So, albishirinku, albishir ga mutanen Najeriya. Wannan shekarar da namu shiga, ko da muka shiga na 2018, wannan shekara ce da za a ga canji a ƙasa. Saboda a wannan shekarar, in muka duba, inda muka fito, shekara 2015, a lokacin da aka bada wannan mulki, za mu duba mu ga tukunna. Nawa ne a asusun gwamnati aka karba daga hannun tsohon shugaban kasa nawa ne wato a foreign reserve ɗin ne nawa ne aka karba duka babu wani ba wani abin kirki bane a jihohi 27 ba za su iya biyan abin nan albashi ne ba a wani lokacin sannan aka zo aka samu matsala da wato budget kasafin kuɗi na kasa aka dinga kai marigoro mari tsakanin majalisar dokoki da kuma hukumar jantarwa haka abin sai da ya shiga 2016 ana shiga shekarar 2016 me ya faru shiga Buhari da ya yi yunkurin kama mutanen da suka sace cikin kasar nan me ya faru sai yan tsajerin Niger Delta suka fito suka fara fasa bututun cikin mai daga nan ana da ana fitar da mai ana fitar da gangan mai miliyan 2 sai da ta zo aka dabo ba a samun ma 600 a cikin gangan da ake fitarwa da kuma farashin ta a kasuwar duniya ta karye da wani kuɗi za a yi aiki amma shugaba Buhari amma ba shi shawara a lokacin ya rage ma'aikata ma na gwamnati na ƙasa na tafiya amma ko mutum ɗaya shugaba Buhari bai tsora aiki ba bai rage ba saboda yana tausayin takawa sannan haka aka samu aka ci gaba da sulhu tsakanin mutane manyan mutanen Najeriya Delta ko yawanci mun san dalilan da tsagerin Najeriya Delta din nan masu suna NDA suka fito suka yi wannan saboda ba su so a kama mutanen da suka fito daga yankin zuwa suka fita cikin Najeriya haka aka bi danne maganar yanzu aka samu sulhu kuma ake samu ake fitar da gangan man kuma da taimakon Allah yanzu gashi ita farashin ganyen man ya dagu sama
to lokaci barista tambayar da tambayar da zan ma ta karfi
aka samu
aka samu eh to
wannan shekara
kana ji barista
ga ayyuka kuma za a gani a kasar talakan Najeriya
zai ji dadi to bari tambaye ka ta karshe cikin minti ɗaya ka an samu yawanci mutane sun san Buhari da yin abu da zafi wasu suna ganin cewa shekarun nan da ya dan yi ɗaya biyu akan mulki haka har yanzu ba a kuma ba suna ganin cewa wani kawai salon takun siyasa ne na cewa kawai shekara ta 2019 kawai ya sake fitowa takara ya sake ɗarewa aka rage mulki shi yasa sai a ji a kafa kafin ayyuka su tafi daidai haka ne
to wallahi ba haka bane shi yasa nake maka dan lokaci ba zai ishe mu bane kaga in ka duba tarihin da aka fito da shekarar 2015 yanzu ne aka samu kawuna kan abubuwan kan maciji yanzu ne aka
to saboda lokaci din bari mako mai zuwa za mu dasa daga inda muka tsaya barista kana ji na
kuma
hello barista
hello barista
kana ji to ai dole lokaci ba zai bar mu ba za mu baka kai bayanin nan ba sai dai kila wani mako mai zuwa Allah ya kai mu bari mu ji wannan sako
jama'a assalamu alaikum a lokaci na manyan bukukuwa matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa tabar wiwi guskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗansu suke zarcewa su zama ƴan kwaya wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa yaya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta ta yaya matasa za su guje wa tadawa jama'a hankali ganin cewa shekara ta zo ƙarshe dandalin faɗin jini wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani kai ma mai kallo zaka iya bada naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafin na Facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger a dandalin Fadi Muji.
To sai mu ci a cigaba da bin dukkanin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kan dole nan zamu sallama saboda lokaci a madadin
Hafsat Mailama.
Sai Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean. Sai ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata samar da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta zaro zance, ba ruwanta yau da malalace, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.